أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره يوم قداره العظيم. الحمد لله شيء قبر كراتمنا وانا لتاهي من البركة لتاه أحبري زامتاشي أكم فصل تهمما فصل تهممي وانا فصلي زيمنا بيانا تهمما ويتيمم المسافر في غير معصية. يتي متفي ينعين تيمم إذا ونن تهير با تهيا بشي تسابن الله تهيا سابن الله تشي كمر لا وانده يقودو تغيرين إيا ينسى ya tsire ya basu da nufin ya gudu da bawa wanda ya tsire ma uban gidansa da kuma mutum wanda ya gudu daga wajen yaki to wayannan ba za su yi taimama ba saboda hiyar tahiya ce ta saban Allah da kuma mutum wanda ya tashi daga wani gari ya tafi wani gari domin ya zuwa ya da alfasha ko wani fasadi to wannan ba za su yi taimama ba wal maridu la faridatin aw nafilatin sannan mara lafiya yana yin sallar yana yin taimama domin yin sallar farilla ko sallar nafila wa taimama al hadiru sahihu mazannin gida mai lafiya yana yin taimama lil fara'id ga sallolin farali إذا خاف خروج وقتها إذا يجي تورن سبيتال لوكاشنتا إذا تيماما تركيني دا أكي نتربايا وان دا يكونشي شافن بسكا دا شافن هنوها دومن هلا تسلى أمدن الوالله كوموا كووانكا كما أبني وان دا القرآن دا حديث من زعرا سسلم دا إجماع ملميتك سنتبت الدئتا amma tana da ka'ida da sharuɗan da ke sa a yi ta da kuma yadda ake yin ta to shine nan ya fara gaya mana cewa ita taimama mara matafi yana yin ta amma in tafiya sa ba ta saban Allah ba cewa a cikin mara lafiya shi ma yana yin ta a sallar farilla ko sallar nafila sannan mazannin gida lafiyayye wanda yake lafiya kalau shi ma yana yin taimama domin yin sallar farilla in yi tsoron fitan lokacinta misali mutum ne ya kwanta bacci bayan sallar azhar shikenan yana ta baccin nan bai tashi ba har sai bayan an yi la'asar can gaba da magriba san da ya farka bai yi saura minti uku rana ta fada ba idan ya ga zai je ebo ruwa ya alwalla kafin ya ebo ruwan nan ya alwallan nan ya sallar rana ta fada an kira magriba to yana tashi daga baccin nan kawai ya sauri ya buga ƙasa a wannan ƙwararren lokacin ya taimama ya kyale ebo ruwan da alwallai ya sauri ya salla ko da raka'a ɗaya ya samu sannan aka kira magriba rana ta fada to ya samu wannan sallah a cikin lokaci sauran raka'o'in sai ya cika shi su bayan ranar ta fadi to wannan sababin ma na sa shi ya yi taimama sannan ita taimama abu ce mai matuƙan sauƙi idan dai an bi a hankali wajen fahimtar yadda ake yin ta da farko dai idan sababban da ke sa a yi ta suka tabbata to mutum zai samu dutse ko hoge ko ɓangorin ƙasa ko bulo ko tubali ko ya je inda turɓaya take ko rairaye ko yashi ko dukkan nau'in ɓangarorin ƙasa ma damar dai ƙasar ko abin da ya shahe ta ɗin yana nan a yadda Allah ya halicce sa wani sababi na mu'amalar ɗan adam bai canza shi ba kamar dafawa a yi zama ana ƙona gurin kamar fikirin murhu kamar inda aka yi ƙone-ƙone a gona kamar inda ake rini da sauran inda ake haƙan ma'adani da sauransu to in dai gurin yana nan a yadda yake a asali to shikenan yana daga cikin guraren da za a yi taimama da su yawwa to yadda za a yi idan mutum ya zo bayan ya yi niyya sai ya buga hannunsa a ƙasa in ya buga sai ya karkade, zan yi dan karkada hannuwan nasu saboda gudun kada ko ya dauko wani abu mai dan kini da zai cutar da shi, sai ya shafi fuskarsa kamar yadda ake shafawa mai tun daga saman goshinsa har zuwa habarsa, kamar yadda a baya ma an yi magana din ko, sai ya goga yana shafawa yana shafawa, sai ya kara bugawa sai ya shafi hannuwansa da ya shafi hannunsa na dama, sai ya amfani da hannun hagunsa ya shafi hannunsa na dama, zai shafi cikin tafin hannun yana gogawa, sannan ya shafi bayan tafin hannunsa na dama da hannunsa na hagu kenan, sai ya tallabo hannun nan nasa na dama da hannunsa na hagu yana shahowa har ya zuwa tsuntsaye hannu murafiki kenan gaban zira'i na tsakiyar hannu, daga nan kuma sai ya shaho cikin hannun yana shahowa ya dawo hakan tafin hannun nasa, to idan ya zo wajen tafin hannu ba zai raba hannuwansa ba, suna a haɗan sai ya ci gaba da shafa kuma cikin tafin hannunsa na hagu, ya shafa yana gogawa ya juya bayan hannunsa na hagu yana shashshafawa yana gogawa, to daga nan sai ya tallabi hannun nan nasa na hagu yana shafawa har ya kai bakin murafiki gaban nan tasa ta zira'i, idan ya kai sai ya tallabo cikin hannun kuma ya shaho ya yo gaba har wajen yan yatsunsa ta inda ya fara shafar hannun hagu din, to yana kawowa nan gurin shi kenan ya gama taimama, abin da ke gabansa kawai shi ne ya tashi ya yi sallah, ita taimama dama ba a yin ta dole sai mutum ya shirya yin sallah sannan zai yi ta, ba za a yi ta ba kuma a yi jinkiri wajen yin sallah, yamala ya ci gaba da cewa wala taimamul musafiru wala taimamul hadiru sahihu linafilatun, mazannin gida mai lafiya ba zai yi taimama ba domin yin sallar nafila, wala juma'atun ko sallar juma'a, sallar juma'a ba a mata taimama, idan mutum ya zo wajen sallar juma'a ya samu ruwa ya alwala ya sallah da shi, idan mutum bai samu ruwa ba wajen yin sallar juma'a to shi kenan sallar juma'a nan ta faɗi gare shi sai dai ya yi sallar azhar, wala janazatun ko sallar janaza, mutum ba zai yi taimama ya yi sallar jana'iza ba illa idza ta'ayyara alaihi aljanazatu, sai dai idan janazar nan ta zama dole gare shi ya zama cewa ta tabbata gare shi dole da shi za a yi, kamar wanda ya mutu din mahaifinsa ne ko mahaifiya ko dan uwa ko wani makusanci wanda ba makawa da shi za a yi sallar nan tasa, to gashi kuma lokaci ya yi gashi kuma babu ruwan da za a yi alwala, to zai iya yi idan abin ya kai wannan matsayin ya yi buga taimama domin yin sallah din, sannan taimama tana da farallai, yace fara'idu taimumi farallan taimama, anniyatu na farko niyya innamal a'malu binniyati wa sa'idu dahirun da bigiri mai tsarki, sannan ya zama cewa gurin da mutum zai amfani da shi wajen yin taimama guri ne mai tsarki, ita kasar din ko kuma bangarorin kasa din ya zama gurin yana da tsarki ba a fitsari babu najasa a gurin, wa mashul wajhi da shafan fuska, shafan fuska farali ne a wajen alwala, wa mashul yadaini ila alqa'aini, sannan shafa hannuwa zuwa ku'u, ku'u shine gabar tafin hannu nan ne ku'u, to a wajen taimama ana shafa haccan gaban tsuntsiyar hannu ne amma ba farali bane shafan ya kai can, inda faralin yake shine mutum ya shafi gaban sana tafin hannu shine ku'u, to nan ne farali, wa darbatul ardul ula, bugun kasan nan na farko a wajen taimama shine farali, da mutum ya ga dama idan ya bugun nan na farko ya shafi fuskarsa to daga ya gama shafan fuskar nan nasa zai taho da hannuwansa suna a haɗe, sai ya ci gaba da shafar hannunsa na dama har ya zuwa bakin zira'insa bakin kuwa murafikinsa, in ya gama sai ya shafi hannunsa na hagu kamar haka shikenan ya wadatar, idan kuma zai shafan guda biyu ne zai yi dukan kasan guda biyu ne, to in ya buga ɗaya ya shafi fuskarsa ɗayan kuma in ya buga to sai ya shafi hannuwan nasa da su duk wanda ya yi. Wadda rabatul ardul ula da bugun kasa na farko wala fauru da gaugawa, a baya an yi magana kan gaugawan nan, wata gaugawa dai inda aka ce gaugawa a cikin ibada ba ana nihin a yi batsal-batsal a yi sauri a gama ba, a ana nihin in an fara a jeranta aikin ba tare da shigar da wani abu da zai yanke aikin ba har a gama, wadda kullu waqti da shigar lokaci, ita taimama ba a yanta dole sai lokacin sallah ya shiga, sannan za a yi ta kuma ana yin ta sai a tada sallah, shine ma'anan wattisaluhu bis sallati, da kuma sadar da ita taimama din da sallah, ana yin ta to ba za a tsaya yin wani abu ba kawai hidi a tada sallah, wa sa'idu shi bigiri din nan da aka faɗi inda za a taimama, huwa turabu shine turbaya inda ƙasa take, wa dubu da tubali, tubali za a yin taimama a kansa, wal hajaru da dutse za a yin taimama a kansa, wa salju da raba ka zo za ka yi taimama a gurin da raba ta saukako akan dutse ne, to yanzu kaga idan ka buga hannunka akan wannan dutsen za ka tabo wannan kankara din ne ko kuma wannan rabar, to lahiya lau za ka buga a matsayin a hukuncin kasa sai kai taimama da ita. Wal khadakaru da tabo, gurin da yake da tabo shi ma wannan za a buga shi a yi taimama akan shi babu matsala. Wani hawi zalika da abin da ya kamata wannan duka wa'innan ba za su hana a buga a yi taimama ba a matsayin hukuncin kasa suke. Wala ya juzu bil jis al-madbukh, sannan taimama ba ta halatta ba da jis al-madbukh wanda yake abun konawa wanda aka kona shi. Shi jis wani nau'i ne nau'i ne na dutse wanda ake amfani da shi wajen wanda ake kona shi ake yin kaman suminti da shi haka ko kuma abun shafawa a wajen gini, shi ne suke ce ma karaman tako, to shi ne jis din nan. To idan ya zama cewa nau'i ne na ƙasa ko dutse haka, to idan ya zama cewa an kona shi domin a nika shi domin a yi wannan samuntin ko wannan abin shahin da shi, to yanzu tunda an kona shi ya fita daga hayyacinsa na ainihin dutse ko nau'in ƙasa, to ba za a yi taimama akan shi ba. Shi ne wala ya juzu bil jis al-madbuhi wal hasir da tabarma, ba a yi taimama akan tabarma saboda tabarma ba ƙasa ba ce ba. Wal kashabi da azara, ba a yi taimama akan azara saboda azara ba ƙasa ba ce ba. Wal hashishi da hakukuwa, ba a yi taimama akan hakukuwa saboda hakukuwa ba ƙasa ba ce. Ita kuma taimama ana yin ta ne a ƙasa ko kuma nau'i na wani abu da ke da alaƙa da ƙasa irin su dutse da sauransu. Wani hauhi da abin da ya kama da wa'innan duk ba a taimama akan su. Na'am. Wa rukhisa lil maridi, amma an yi rangwame ga mara lafiya fi ha'id al hajari, a bangon dutse, wa tsubi da bango na tubali, mutum ne ba shi da lafiya yana cikin ɗakin da aka gina da dutse ko ɗakin da aka gina da tubali ko bulo irin namu na gargajiya wanda ba a shafa masa suminti ko farar ƙasa ba, to bai samu wani wanda zai ɗauko masa hoge ko dutse ko ya ɗebo masa ƙasa ya zo ya taimama da ita ba tunda bai da lafiya. To sai ya zama cewa ɗakin da yake ciki ɗin nan ɗaki ne da aka gina shi da bangon dutse ko bangon tubali wanda ba a shafa masa suminti ko farar ƙasa ba, to zai waiga kawai ya buga a jikinsa ya yi taimama ya sallarsa. Illam yajid munawilan ghayruhu, in bai samu wani wanda zai miƙo masa wani abin wanda ba wannan ba. Malamai suka ce kai ko ma ya samu wanda zai miƙo masa wani abin wanda ba wannan ba, to babu laifi dan ya yi taimama da wannan. Amma idan yana da mai miƙo masa wani abin wanda ba wannan bangon ba, wanda zai hana sai ya yi taimama a bugi bangon ya yi taimama, to a kawo masa ɗin shi ne abin da yake mafifici. Allah masani. Sannan taimama tana da sunnoni. Ya ce wasunnanuhu, sunnonin taimama, tajdidu sa'idi, shi ne sabunta bigiri, wato mutum da ya buga ƙasan nan na farko to ya yi bugu na biyun nan shi kuma shi sunna ne. Liyadaihi, domin ya shafi hannuwansa. Wa mazhu ma bainal ku'aini, da kuma shafar tsakanin ku'unsa ilal mirfaqaini, zuwa marafiqai. Ku'u shi ne gabar jikin tafin hannu, wannan gaban ta iyakan tafin hannun nan ne ku'u. Mirafiki shi ne gaban tsakiyan hannu, ƙarshen sangalin hannu ɗin nan, ƙarshen zira'i shi ne mirafiki. To sunna ne mutum ya shaho daga ku'un nan ya kawo har bakin mirafikin nan nasa sunna ne. Da mutum zai yi shafa wajen taimama, bayan ya shafa fuskarsa wajen hannun sai ya taƙaita iya bakin tafin hannunsa iya bakin wannan gaban na tafin hannu ku'u, to ya in yi sallah ta wadace. A watartibu da kuma jerantawa, jerantawa a wajen taimama mustahabbi ne, ya zama cewa sai da ya shahi fuskarsa, sannan ya shahi hannunsa na dama, sai da ya shahi hannunsa na dama, sannan ya shahi hannunsa na hagu, jerantawa a hakan mustahabbi ne. Na'am. A wadada iluhu, mustahabban taimama a tasmiyatu yin bismillah, idan mutum zai yi taimama ya ce bismillahir rahmanir rahim, mustahabbi ne. Wa taqdimul yumna ala al-yusra, da gabatar da dama akan hagu, ya zama gabar da zai shafa sai da ya shafi ta dama sannan ya shafi ta hagu. Wa taqdimu zahirin zira'i ala batnihi, da gabatar da mabayyanin zira'i akan cikinsa. Shi hannun nan da aka ce a shafa, to mabayyanin hannu zahirinsa shi ne bayan hannun saitin wato bayan yatsu kenan saitin yatsu daga bayansu ba cikinta ba saitin cikin tafin hannu ba in mutum ya miƙar da hannunsa tsaye ya miƙar da hannunsa ya kalli misali ya miƙar da shi gabas misali ko kuma wata kusurwa daga cikin kusuroyi a kwance kamar yana nuni to idan sai inda yatsunsa suke to bayan yatsun bayan tafin hannunsa to nan ne zahirin hannu kenan to da haka wajen shafa mustahabi ne mutum ya fara shafa bayan tafin hannunsa shine zahiri sannan sai ya shafa cikin tafin hannunsa shine badinin zira'i kenan to yin haka din mustahabi ne wa muqaddamihi magabacinsa ala mu'akkarihi akan majinkircinsa sannan mustahabi ne mutum idan zai shafa ya fara shafa hannun ta gaba sannan ya je karshen sa ya shafe shi aikata hakan shi ma mustahabi ne wato mutum ya fara shafar daga gaban wajen saitin yatsun sa kenan a wannan waqiduhu abubuwan da ke karya tayammama kalwudu'i kaman alwalla ne da abinda mutum yake bata alwalla to wannan abin ya bata wa mutum tayammama idan yayi wala tusalla faridatan ba'in sallar farali guda biyu bi tayammumin wahidin da tayammama kwara daya in dai mutum zai yi sallah ta farilla da yawa da yake da wanda suke a jere kamar azhar da al'asr to ba zai yiwu yayi tayammama kwara daya yayi sallan azhar ba tayammaman nan nasa na nan bata kare ba kuma al'asr ta zo ya hada ba sai yiwu ba dole in dai sababi yasa za a yi tayammama a sallah guda biyu ga azhar an yi ga al'asr za a yi to ko tayammaman da azuna nan sai mutum ya sake wata tayammama ba ta daukan sallar farili guda biyu ومن تيمم لفريدة وندي تيمم دومين صلى فرلا جاز له النوافل بعدها تويا هل التيينا فلفلي باينتا خاي تيمم خاي صلى أزهر مثالي تنافل فلن دعي باين صلى أزهر ذاك إتاشي كي دون ننتيمم أما إلا أسر تازو بذاك إي لأسر أن دون ننتيمم بسي خاصا كي وبقى وتشيهم ومسه المزهبي سنن يا هل تيدم تنيي تيمم أي صلى فرلي تويا أمباني دون ننتيمم إن بتكريبا ya shafi alqur'ani wa dawafu da dawafi duka dai ya halatta wa tilawatu kuma ya halatta yi tilawan alqur'ani inna wa zalika amma da shartin in ya niyyanta haka tun farko sanda zai taimama ya sa niyya a cikin zuciyarsa cewa zai yi sallan farilla da ita idan ya gama zai karanta qur'ani ko kuma zai yi sallan farilla da ita idan ya gama zai yi dawafi ko kuma zai yi sallan farilla da ita idan ya gama zai shafi alqur'ani to shine ma'anar inna wa zalika wattasalat bis salati kuma ya zama cewa ita tayammar ta sadu da sallah wato ya zama cewa bai yi tayammum ba sai da lokacin sallah yayi yana yin tayammum kawai sai yi sallah sai kuma ya ci gaba da yin wa'incan abubuwan da aka kawo walam yakhruju alwaqtu kuma ya zama lokaci bai hita ba san da ya aikata haka din wajaza bi tayammumin nafilatu kullu ma zukira ya halatta mutum yayi sallar nafila da tayammar da yayi duk sanda ya tana cewa yana nan da taimama illa alfaridata amma ba zai sallar farilla ba misali mutum ne ya taimama yayi sallan isha'i to da ya sallan isha'i taimaman nan nan ba ta kare ba to nafilfulin shi na cikin dare ya halatta ya tayi da wannan taimama amma in asuba ta zo a matsayin ta na sallar farali ce ita ba zai yi ta da wannan taimama ba wa man sallal isha'a bi tayammumi wanda ya sallaci isha'i da taimama qama lishafi wal wutri to yana da daman ya miƙe yayi shafa'i da wutri ba'daha bayan ta isha'i da min gairi tahirin ba tare da jinkiri ba tayammar da aka yi ta aka yi sallan isha'i za a iya amfani da ita a shafa'i da wutri ba tare da jinkiri ba wa man tayammama min janabatin wanda ya tayammama alhali akwai janaba a jikinsa to falabudda min niyyatiha ba makawa sai ya kudiri niyyanta idan mutum ya zama cewa tayammama ta kama sa amma akwai janaba a jikin shi ya samu janaba bai samu ruwan da zai wanka ba ya zama dole dai ga lokacin sallah yayi ya zama hukuncin tayammama ya hau kansa to yanzu a wajen niyyan tayammaman nan a zuciyarsa in yazo wajen yin tayammama din nan ana son ya kudire niyya a cikin zuciyarsa cewa zai yi tayammaman nan amma kuma akwai hadisi babban hadisi a tare da shi domin daukewan domin ita tayyama ba ta dauki hadisi sai dai ta halatta yin sallah saboda gudun fitar lokacinta duk da abu halin da mutum yake cikin rashin tsarki din to idan mutum ya zama cewa yana cikin irin wannan yanayin kuma zai yi tayyama to dole ne sai yayi niyyar hakan a cikin zuciyarsa a lokacin da yazo zai gabatar da ita tayyama din to wannan shine karshen bayani na wannan babi na tayyama to bayan wannan babi na tayyama sai kuma babin da ke bayani akan fasali da ke bayani akan haida to shi kuma wannan fasali ne wanda yake yana da matukar muhimmanci sosai mu bi a hankali domin mu fahimce shi saboda abu ne wanda yake da ake mu'amala da shi kusan ko da wani lokaci ko da ko mutum namiji ne ko mutum mace ne ko da mace ga mata ne domin da abin da ya shafi mata ya shafi maza yawancin lokaci za ka ga idan matar mutum tana buƙatar wani ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi al'ada da sauransu to ta tambayi mijin kuma ya zama ya zai mata bayani to idan bai sani ba ko ya yi karatun bai fahimci abin ba to kaga bayanin ba zai yiwu ba shi yasa gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya sa muka fahimta daga gurin malamai sai mu yi kokarin mu yi amfani da shi domin kawar da matsalolinmu da matsalolin kuma waɗanda matsalolinsu suka shafe mu da kuma matsalolin sauran ƴan uwan musulmai baki ɗaya fasalun fil haidi wannan fasali zai mana bayanin haida ita haida jini ne wanda yake fitowa da kansa dan kansa daga gaban matar da bisa al'ada za ta iya haihuwa shi jinin haida idan ya zo mu mace a lokacin farko da ya zo abu biyu yake gaya mata abubuwan nan guda biyu dukansu manya ne ko masu muhimmanci abu na farko da yake gaya mata salamu alaikum ganin nan na zo ina mai tabbatar maki da cewa ni shaida ne kin cimma takalifanci kin cimma lokacin da dokokin da shari'o'in Allah sun hau kanki cewa kin shiga cikin jerin manyan mutane a jinsin mata sannan abu na biyu yana gaya mata to salamu alaikum ganin nan nazo ina mai shaida miki da cewa lallai bisa al'ada idan Allah ya kawo rabo to zaki iya samun ciki ki haihu saboda kake taka tsantsan da kanki kamar in al'ada ta zo mu ta zuwan farko abinda take gaya mata kenan yace wan nisa'u su mata sun kasu kashi uku shine ma'anar wan nisa'u din mubtada atun akwai mace wadda ta fara al'ada wadda ita bata taba al'ada ba yanzu ne taga jini na al'ada ya zo mata a karan farko zuwan farko tashin farko wal mu'tadatu akwai kuma mu'tadiya wadda ita kuma ta riga ta saba da al'ada an dade ana bugawa da ita ba yau ba ba gobe ba yau ba ba jiya ba shekaran jiya ba wa hamilun akwai kuma mace mai ciki duka wa'annan shine jinsin shine bangarori na matan da ke al'ada su uku ko dai ta zama budurwa ce faruwar shiga ko sabuwar shiga ko kuma ya zama ko da budurwa ce amma ta saba ko kuma mai miji ce tsohuwa ce matashiya ce dattijuwa ce matsakaiciya ce amma dai da ta saba da wannan jini da yake zuwa mata ko kuma ya zama mai ciki ce ba al'ada take ba budurwa bace ba kuma tsohuwa yanzu tana cikin halin juna biyu ne to duka zai mana bayanin yadda haida take kasancewa ga wa'annan jinsosa guda uku wannan bangarora guda uku na mata yace fa aka sarra haida lil mubtada'ati mafi yawan haida ga mace wadda take mai fara al'ada mafi yawan haida ga mace wadda take mai fara al'ada kamsata ashir yawman kwana 15 ne. A mazhaban malikiya makwarar kwanakan haida ga macen da ta fara al'ada to makwarar kwanakinta kwana 15 ne. Abinda yasa ita macen da ta fara al'ada ba a sani ba, tunda yanzu ne lokaci na farko da wannan jinin ya fara zuwa mata, to ba a sani ba kwana 1 zai yi ko 2 zai yi ko 3 zai yi ko 5 zai yi ko 10. To misali ko ma dai kwana nawa zai yi, tunda ba a san adadin waɗannan kwanakin ba, bai saba zuwa ba, bare a yi amfani da abin da aka ga ya saba yana yi kan ya ɗauke. To yanzu da ya zo kawai sai a ce to yau da ya zo yini na farko kenan. To daga nan za a saurari ɗaukewarsa daga nan har ya zuwa kwana 15 masu zuwa. Shi ne ma'ana. Walal mu'tadati, ga wadda take kuma mu'tadiya wadda ita ta riga ta saba, to wannan adatuha sai ta yi lissahi da al'adanta. Matar da ta saba al'ada yawanci ta san cewa idan jinin nan ya zo mata ga adadin kwanukan da yake yi sai ya ɗauke. Wata ta saba yana mata kwana 1 ne, wata ta saba yana mata kwana 2 ne, wata ta saba yana mata kwana 3, duk da yake yana da wahala ka samu a cikin mata ɗin mai kwana 1 ɗin, ana samu jeyi-jeyi. Amma za ka ga dai yawanci kwana 4, kwana 5, sati 1. Yawwa. To ta saba tsawon shekara da shekaru, tsawon lokaci, in dai jinin nan ya zo to ta san kawai kwana 5 ne misali. In dai ya zo ta san kwana 5 ne, bai sabawa, haka ake an daɗe ana gogawa. To, wadda mu'tadir kenan, ga wadda take mu'tadiya wadda ta saba adatuha, wannan za ta irga al'adarta ne yadda ta saba tana yi. Fa in tama da bi haddamu. To idan jini ya zarce mata rannan da al'adar nan tata ta zo ta saba tana kwana 5 kawai, da ya zo kwana 5 sai ya nuna bai tsaya kwana 5 ba. To zadat talatata ayyamin, sai ta ƙara kwana 3 akan wannan al'adar tata da ta saba. Idan al'adar tata ta saba yi tsawon lokaci kwana 3 ne, yau gashi ta zo ta kwana 3 ta yi ɗaukewa, to sai ta ƙara kwana 3. Idan al'adar tata ta saba yi tsawon lokaci kwana 7 ne, yau gashi ta zo ta yi 7 bata ɗauke ba, sai ta ce to bari in ƙara kwana 3 magani nan da kwana 3 mai zuwa zai ɗauke. Amma da sharadi, malam tujawiz 15 yawman, matuƙar dai wannan ƙarin da ta yi na kwana 3 ɗin ba zai sa a ƙetare kwana 15 ba. Yanzu misali, idan ta saba duk idan lokacin da al'ada ta zo mata tana mata kwana 12 ne, to yau gaya ta yi kwana 12 ɗin nan ta ƙi ɗaukewa, to za ta ƙara kwana 3 akan 12. Kaga ƙara kwana 3 akan 12 zai ba mu 15, kaga daidai da daidai kenan. Tunda dama duk lissahin da za a yi al'ada ba za ta wuce kwana 15 ba, dole za ta tsaya, in dai ba abin ya zama ciwo ba. To idan kuma misali kwana 14 take yi ko 13, to yau gashi ya zo ya yi 13 nan ko 14 kuma ya ƙi ɗaukewa, to yanzu kaga idan ta ƙara kwana 3 akan 13 kaga zai bada 16. Idan ta ƙara kwana 3 akan 14 kaga zai ƙara zai zama 17 kenan. To kuma gashi al'ada ba ta yin 17 ba ta yin 16, sai dai idan ya zama ciwo ne, wannan kuma hukuncinsa daban. To saboda haka ita wadda take yin kwanakin da in ta ƙara 3 zai wuce 15, ba za ta ƙara 3 ba sai ta ƙara kwanakin da zai zama daidai da 15 ɗin. Misali idan kwana 13 take yi, yanzu ta zo ta 13 take ɗaukewa, to kawai abinda za ta yi akan 13 ɗin nan sai ta ƙara 2. 2 shi ne zai zama cip-cip 15 kenan. To daga nan idan jinin ya ɗauke, falallahi alhamdu aka ake fata. In kuma bai ɗauke ba, to za ta yi wanka ta yi tsarki ta ci gaba da sallah, sai a nemi magani, ya zama jinin larura, shi ake cewa istihada. Wannan shi ne hukuncin macen da ta saba al'ada da kuma yadda abinta yake kasancewa. Walil hamili, mai ciki tana yin al'ada a bisa hukunci na shari'a, amma wannan ya saba da al'ada ta yawancin mata. Yawancin mata musamman macekun mu na nan Afirka ta yamma, yawanci za ka ga ba su yin al'ada idan suna da ciki. Yawanci ba su yi. Idan ma mace suna da ciki daga kuma an ga jini na zuba, sai ka ga ta hankali ya tashi an tahi asibiti ana shan magani ana kaza ana kaza saboda yawanci ba su yi amma a shi addini ya zo da cewa mai ciki sanda cikin nan nata yake wata uku za ta iya yin al'ada walil hamil shi ne ce mai ciki tana al'ada ba da salasata ashhurin bayan watanni uku kamsata ashar yawman za ta yi al'ada ta kama kimanin kwana goma sha biyar wani hauha da abin da ya kama da sha biyar ɗin kaga kenan ita mai ciki ashe al'adar ta tama idan ta zo za ta iya kitare mata kwana sha biyar tunda ya ce kwana sha biyar da abin da ya kama da haka wannan a lokacin da cikinta yana wata uku ne wa ba'da sittata ashhurin bayan watanni shida sanda cikinta yake da wata shida ishruna za ta yi kwana ishirin tana al'ada wani hauha da abin da ya kama da ishirin ko sha tara ko sha takwas ko ishirin da ɗaya mako da biyu misali fa in ta kaddi addamu to wannan shine hukuncin ita ko mace mai ciki ta yiwu ta yi al'ada kamar yadda ya zo a cikin hukuncin shari'a lokacin da cikin take da wata uku tana iya yiwuwa ta yi al'ada ta kwana ishirin sha biyar zuwa ishirin sanda cikin take wata shida ta iya yiwuwa ta yi al'ada ta kwana ishirin zuwa ishirin da biyar ko abin da ya kama da haka wannan kenan kaga mun ji hukuncin sabuwar fara al'ada cewa makwarar dai al'ada ta kwana sha biyar ne yanzu abin da ya rige mata sai ta tsaya ta duba ta gani shin al'adar ta sa kwana nawa za ta yi ta tsaya ko ko sai ta bugi bangon sha biyar din kaga abu ya girma kenan sannan na biyu ita kuma ita ce mutan da ta riga ta saba al'ada wanda dama tin ta saba cewa duk idan ta zo ga adadin kwanakan da take mata aka ce to idan ta zo ta yi adadin kwanakin da ta saba mata sai ta gaba ta tsaya wato ta kara kwana uku domin sauraron ganin to jinin zai dauke a cikin wannan kwana ukun da ta kara idan ya dauke alhamdulillah in bai dauke ba za ta yi wanka ta yi tsarki ta ci gaba da sallah ana kaddara larura ne wasu kuma malaman suka ce a kawai abin da za ta yi a nan gurin shine kamar can cikin mu dan walatu cewa za ta tsaya ta lura ta gani shin wai wannan jinin da ya ci gaba da zuwa bayan kwanakin da ta saba yi kalan irin jinin al'ada ne ko ko a ya canza daga kamannin jinin al'ada wannan ita ake ce mummayyaza ko take mai rarrabewa wayayyawa da ta fahimci lamarin yadda yake to idan ta ga wannan jinin har yanzu dai yana nan kamar kwatankwacin jinin al'ada ne irin shi ne dai to za ta ci gaba da zama har adadin kwanakin shi ya cika sha biyar idan kuma ta ga cewa ai tunda ya wuce ka'idan nan ta saba gani wannan jinin da ta lura ba fa irin wancan bane ba jini ne ke zuwa ba da sufan na al'ada ba to shi kenan kawai ta yi tsarki ta ci gaba da sallar ta wannan ta gane cewa jinin nan nata ba na al'ada ba ne na larura ne ita ko mai ciki aka ce ga yadda za ta yake kasancewa duk da dai wasu matan da yawa za ka ga ba su al'ada idan suna da ciki amma a shari'a aka ce idan cikin ya wuta uku to ta yi wuta yi al'ada ta kwana sha biyar ko kamancin haka in cikin ya wuta shida ta yi wuta yi al'ada ta kwana ishirin ko makamancin haka kaga magana ce ta in an yi wuta tara kuma ana sa ran haihuwa ta wannan kenan fa in ta kaddi addamu idan jini yana yayyanke ma mace lafaqad ayyamu huto ta ididdige kwanakan da jinin yake zuwa hatta tukammila adata hatta cika al'adarta misali mace ce al'ada ta zo mata yau sai ta ga jini ya zo gobe sai ta ga jinin babu shi babu alamar ya kawai ya dauke kamar ma ba ita al'ada take ba jibi kuma sai ta ga jinin ya dawo gata kuma sai ta ga jinin ya dauke ba shi ba labarin ya kamar ma ba al'ada take ba to yanzu wannan kaga jinin yana mata takaddui yana mata wasa da hankali to yanzu wannan hukuncin ta sai an taba a hankali za ta fahimta idan jinin na zuwa mata yau ya dauke gobe ya dawo jibi ya dauke gata ya dawo citta ya dauke wani shekari ya dawo yana mata haka to yanzu abin da za ta yi shine lafaqat ayyamu sai ta rika kididdige kwanakan da jinin ya zo hatta tukammila adata hatta cika al'adar ta da ta saba misali ta saba tana al'ada duk wata ta kwana biyar to wannan karan da jinin ya zo sai ya zo mata da irin wannan yanayin na yayyankewa yau in ya zubo gobe ba za ta ga ya zubo ba jibi in ya zubo sai yana tsallake kwana daya sannan ya zo to yanzu kaga abin aiki ya ƙara gare ta saboda haka idan ta yi zaman jiran jinin nan yana zuwa yau in ya zo sai ta ce kwana daya gobe ba shi ba za ta irga da gobe ba jibi idan ya dawo sai ta ce kwana biyu, kaga sanda za ta kwana biyar, idan ka lissafa za ka ga kwana goma ne, cikin kwana goma za ta samu kwanakan al'adar ta na kwana biyar, dama kwana biyar ta saba tana yi, to yanzu sai ta yi kwana goma. To amma akwai fa karatu akan wannan kwanakan nan da ta sa da take ganin jinin ya dauke a cikin su, to yanzu me hukuncin ta? Hukuncin ta shine yau asabar misali, yau misali mu dauka yau tarana, yau lahadi misali mu kaddara yau lahadi, to yau lahadi jini ya zo mata, to za ta bar sallah, tana al'ada ne. Gobe litini jinin sai ta gaba ta kashe ba ya dauke, to za ta yi wanka ta yi sallah ta cigaba da ibadarta. Gata sai ta ga jini ya dawo, to za ta bar sallah ta koma ta cigaba da saurare, tana cikin al'ada. Wani shekare jinin ya dauke, to za ta koma ta cigaba da sallah. Duk ranakun da jinin nan bai zo cikin su ba za ta yi tsarki ta rika sallar ta a cikin su. Da jinin ya dawo kuma sai ta ƙara barin sallah kuma tana sauraron jinin a cikin su. Ina fatan mun gane. To a haka za ta yi wannan ta al'ada, aiki ya same ta. Allah ya ba ta lafiya. Shine fa in takadda addamu lafaqat ayyamuhu hatta tukammil 'adatah. Idan jini yana yanke mata yana mata kai kawo, to ta kididdige kwanakan jinin hatta cika al'adarta. Wala yahillu li ha'idin salatun. Sallah bata halatta ba ga macen da take haida. Wala saumun azmi bi halatta ba ga macen da take haida. Wala dawafun dawafi bi halatta ba ga macen da take haida. Wala masu mushafin shafan littafin alkur'ani bai halatta ba ga macen da take haida. Wala dukulu masjidin shiga masallaci bai halatta ba ga macen da take haida. Kaga nan da aka yi maganar shafan alkur'ani, amma malamai suka ce idan akwai wani ayoyi na alkur'ani ko sururi da ta haddace wanda take gudun mantawa in ta bar karantawa, to ya halatta ta cigaba da tilawan su tana karantawa ba tare da ta shafi alkur'ani ba, amma ba za ta taba alkur'ani ba madama tana nan cikin wannan jini har sai ta samu tsarki, sannan za ta ci gaba da mu'amala da alkur'ani. Wala dukulu masjidin, sannan mai haida ba za ta shiga cikin masallaci ba, an haramta mata. Wa alaiha qada'u sawmi, amma wajibi ne gare ta za ta rama azumi. Ita mace mai haida a lokacin take cikin wannan haida musulunci ya mata rangwame na abubuwa da yawa waɗanda an dauke mata su, amma daga cikin abin da aka dauke mata kaga sallah ita ce mafi girman ibada. Amma aka dauke ma matan da suke al'ada sallah ba za su yi ba, amma azumi kam shi ba za su yi ba amma za su rama shi. Shi ne ke gaya mana wa alaiha qada'u sawmi, wajibi ne ta rama azumi duna salati amma ba za ta rama sallah ba. Wa qira'atuha ja'izatun, karatunta na alqur'ani ya halatta ta karanta alqur'ani amma ba ta taba alqur'anin ba. Wala yahillu li zawjiha farjuha, farjinta bai halatta ba ga mijinta ba zai sadu da ita ba. Wala ma baina surratiha, ko abin da ke tsakanin cibiyar ta wurku ba sai hada guyawanta. Idan mace tana al'ada mu kiyaye, ba a yadda mijinta ya kusance ta a cikin al'auranta ba, ba a yadda mijinta ya taba abin da ke tsakanin cibiyar ta zuwa kasan marar ta zuwa cinyoyinta har zuwa guyoyinta ba. Daga mararta cibiyarta zuwa guyoyinta ya haramta ga mijinta a lokacin da take cikin al'adarta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta haka, ya hana mata, ya hana mutum ya kusanci iyalinsa a lokacin da shi cikin wannan yanayi. Allah subhanahu wataala ya hana a cikin alqur'ani. Abinda zai iya yi dai zai iya, za ta iya daura damara, za ta iya daura zani, za ta iya daure zani a tsakiyar jikinta, ta daura maranta da abin da yake kasan guyawanta. To idan mijinta ya taba wani abu da ke kasan guyuwar, daga guyuwarta abin da ya kasan kwahuwanta, daga maranta kuma abin da ya saman jikinta, zuwan nan kuma babu komai, ya halatta a gare shi. Amma dai ba zai afka mata ba, ko kuma zai taba wannan guri da aka ja layi a kan shi ba. Hatta ta ga tasila har sai ta yi wanka. Da mai haida tana cikin wannan haidar tata, to wannan haramci ya shiga. To yau gashi haidan ta dauke, to amma da haidan ta dauke ba ta samu ruwa wanda ta yi tsarki ba, babu ruwan tsarki da za ta yi wankan janaba. A'a, tana amfani da za ta yi wankan haida na, tana amfani da kasa ne tana yin taimama har Allah ya sa a samu ruwa. To a wannan tsawon lokacin ko za a yi wa kwana nawa ne tana jiran ruwan da za ta yi wankan nan? To ita dai gaya tana sallah amma mijinta ba zai kusance ta ba, saboda dole sai ta samu ruwa ta yi tsarki sannan ta halarta gare shi. Sai mu kiyaye. Allah masani. Faslun rabewa din nifasi, wannan fasali zai mana bayanin biki. Shi biki shi ne jinin haihuwa, shi ne jini na da ke zuwa wa mata a lokacin da aka haihu. Wan nifasu kal haidi fi man'ihi, shi jinin biki kamar jinin haida ne a wajen hanawarsa. Da abubuwan da jinin al'ada ya hana in ya zo, to jinin haihuwa ma in ya zo shi ma ya hana wa'innan abubuwan. Wa kasaruhu sittuna yawman, amma makurar jinin biki din nan shi kwana 60 ne. Kaga haida makurar ta kwana 15 ne. To shi kuma jinin haihuwa idan ya zo za ta ci gaba da sauraron daukewarsa har tsawon kwana 60. Idan kuma ya dauke kafin kwana 60 din, to alhamdulillah. Fai zan kada addan muqabalaha, idan jini ya dauke kafin kwana 60, walau fi yawmil wuladati, ko da ranar da ta haihu ne, sai ta ga jinin ya dauke ya daina zuwa, igita salat wa sallat, ta yi wanka ta yi sallah, wata sumu ta yi azumi, wato da umujin tana da daman ta zai kusance ta. Fa'iza awa da haddamu, idan kuma jinin ya sake dawo mata, fa'in kana bainahuma khamsata ashara yawman, idan tsakanin su ya kai kwana 15, fa aka sara ko fiye da kwana 15, kana sani haidan, to wannan jinin ne biya zama haida ne mota nifan sabuwa. Misali mace ce ta haihu, bayan ta haihu misali mukaddar da sati daya, shikenan sai ta ga jini ya dauke mata. Jini ya dauke mata, tana ta manna ta yi wankan ta, ta yi tsarki, ta ci gaba da sallah, tana ta sallah tana ta sallah. Kawai bayan wani lokaci sai kuma ta ga jini ya sake dawowa. To yanzu abin da za ta yi, sai ta kirga ta gani, daga ran da ya dauke ta yi wanka zuwa yau da ya dawo kwana nawa ne? Idan ya zama kwana 5 ne, kwana 5 ne, to wancan jinin na haihuwa shi ne bai gama daukewa ba, ya dawo ya karshi kwanakinsa. Idan ya zama kwana 6 ne, 7 ne, 8 ne, 9 ne, tun daga dai kwana 1 har zuwa kwana 13 zuwa 14, in dai ta ga ya dawo a cikin wannan kwanakin daga kwana 1 zuwa 14, to jinin haihuwar ta ne bai gama daukewa ba, ya dawo domin ya karshi kwanakin shi. Saboda haka za ta koma cikin lissahin jinin ta na haihuwa. Wannan kwanakan da ta yi ba ta ba jinin bai zo ba, duka za ta hade su a cikin lissahin kwanakin haihuwarta, ta hada shi ta ci gaba da irgawa har ta hada kwana 60. An gane wannan? Idan ko misali lokacin da jinin ya dauke ya kai kwanan ta 45 da haihu, 55 da haihuwa misali, to shikenan kuma ta yi tsarki, bayan kwana 3 sai jini ya dawo, kaga 45, 46, 47, 48, to yanzu da jinin nan ya dawo kwana 2 kawai za ta kara mashi ta gani zai dauke. In ta kara mai kwana 2 ta ga ya dauke, to shikenan dama iyakar kwana 60 din nan shine lokacin jinin haihuwa, jinin biki. Idan bai dauke ba a kwana 2 da ta kara, lokacin kaga kenan an samu kwana 60 daidai da haihuwanta, to za ta kyale lissahin shi, ta yi tsarki, ta ci gaba da sallanta, a nemi magani, ya zama jinin larura, ya zama istihada. Ina fatan mun fahimta. Amma idan jinin nan da ya sake dawo mata bayan da ya dauke, sai ta irga ta ga yau da daukewar jinin nan kwana 15 kenan, gashi kuma wani ya dawo, a to in an samu kwana 15 da daukewar shi sannan wani ya dawo, to wannan wanda ya dawo bayan kwana 15 da daukewar wancan, to haida ce kuma ta dawo sabuwa, haida ce ta dawo sabuwa. Kaga za ta samu gwanne kenan, ga hai ga ciki tana shayarwa, ga kuma al'ada tana yi. Na'am. Fa iza awa da haddamu, fa in kana bainahuma 15 yawman, idan tsakanin su ya kai an samu kwana 15 tsakanin daukewar wancan da dawowar wannan, fa aka sara ko fiye da kwana 15, kana sani haidan mu'tanifa, wannan jinin na biyu haida ce sabuwa. Wa illa in ko bai kai kwana 15 ba, dumma ilal awwali, ta tara kirgarsa da wancan kwanakan na farko, sai ta hade kawai ta ce jinin baya ne ya dawo ya karshe kwanakin shi. Wa kana min tamamin nifasi, ya kasance cika makin nifasin ta ne bai gama ba, ya dawo domin ya karshe. Wallahu alam, alhamdulillah, sai lokaci. Assalamu alaikum.